وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala zamu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya hada mu da dukkan albarka dake cikin wannan wata na Ramadan. Ibadu da muke na azumi da sallah da makamantansu muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana. Salloli da muke gabatarwa na farilla da nafila da addu'o'i muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum da Allah ta'ala ya amsa mana. Iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu ya yafe musu ya ji kansu ya tausasa gare su. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta ƴaƴa kasanta ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya mana baiwa da rayuwa akan hanyar sama daidaiciya. Idan lokacinmu ya zo Allah ta'ala ya sa mu fita a cikin duniyan nan muna yayi magana akan matsala irin wannan ita ake kira imra'atul mafqud wato iyalin wanda yake mafqud aka rasa shi mafqud din ismul mafqul ne wato shine kaman a ce object din an rasa shi. Maganar da Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala ya bayan mun fara jajanta mata akan jarraba wanda ta shiga Allah ta'ala ya bata lada a ka'ida na malamai mafiya yawa sukan ce za ta jira wanda mijinta ya bata ne na shekara hudu. In ta shekara hudu bai zo ba tana iya zuwa wurin alkali ya sake ta ya sallame ta a kashe auren sannan tana da zaɓin an kashe auren ko ta sake aure ko ta zauna haka babu igiyar aure a kanta. In ko ta ga dama tana iya zama dukkan tsawo ta jira shi damin cewa shekara hudun don a sawwaka mata ne in ba za ta iya zama babu aure ba saboda yau da gobe sai Allah. To anan kuma Ibn Qudama rahimahullah sai kara da cewa in kuma ba ta da damuwa na auren to su an ba wa alkali dama shi ya duba menene maslaha gare ta. Idan alkali bayan shekara hudu yace mata kina da bukatar kashe auren tace a'a yace to ya halatta a batta da auren ta baki cutuwa eh ba ni da cutuwa shikenan sai ta ci gaba da zama da igiyan auren ki. Idan tana zaure da igiyan aure tana daukar nauyin kanta yace sai daga baya mijin ya dawo to haƙƙinsa ne duk abinda ta kashe na kudi sai ya biya ta dan daukan nauyinta haƙƙinsa ne ba nata bane. Idan kuma daga baya sai aka ji labarin ai da ransa ya kida wane yana ina aka ce an ji shi canjan mai na a caji ya jiya maka ne har ma ana an yi hoto da shi amma ce kar a fada to anan ana da iko alkali sai sa masa takarda sai a ce masa ya dawo gida ya zo ya dauki nauyin iyalinsa mafiya yawa a bashi wata hudu. In bai dawo bayan wata hudu ba alkali sai punishing ya ce ya raba auren sannan sai a mata takarda a ce nauyinta da ta zauna take jiran ka na shekara kaza dole sai ka biya don da igiyan auren ta zauna. A wata hudun nan za a dawo da matsalan kan kila ne lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim cikin Baqara aya ta 226. To anan wurin sai a dawo da abin ya zama wajen kila sannan kaddara kuma bayan ta zauna shekara hudu sai aka samu ai tun da ya fitan ma rasuwa ya hatsari yayi kawai aka rasa ba a san waye ba auni kawai aka binne shi a bakin hanya ko suka kai shi makabata suka binne to anan sai a ce za a raba gado za ta fara takaba daga a ka'idan takaba daga rasuwar tasa shine takabanta ba sai ta jira ba daga rasuwarsa shine takabanta an samu daidai. To anan kuma zaman da ta yi na shekaru ta dauke da nauyin aurensa a kai anan malamai suka ce kuma kamar Ibn Qudama rahimahullah yace a wannan hali kuma za a cire hidimar da ta daukan nauyin kanta a cikin gado gabanin Araba saboda wannan period da ta yi tana zaune a cikin haƙƙin daukan nauyinta a kansa ne ba a kanta ba so ala ayi halin zabi na mahaifiyar ku ne abinda ta muku kara ta muku iyaka kuma daman iyaye mata naturally sun fi maza dewa tausayi amma duk da haka ana samun wasu mazan da suka fi kuma matan tausayi akwai su amma a cikin jinsin mata an fi samun yawan tausayi fiye da a cikin jinsin maza so kula ga wannan kuma sai ku zama masu tarbiya gare ta da biyayya da kyautatawa saboda shekara 23 tana zaune danku kuma ba nan ba su iya tana ta muku addu'a Allah ya sa ku zama masu albarka Allah ya taimake ku Allah ya kaza wanda siffar iyaye maza da mata na kwarai suna addu'a ga zuriyarsu wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi haunan tun daga kan aya ta 63 har zuwa ta 74 walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama babanku idan ya rasu Allah ya gafarta masa in yana rayi Allah ya bayyana mishi abinda mahaifiya ta yi daidai ne in kuma tana da bukatun tsaye da auren sai a je wajen alkali ya raba auren wallahu ta'ala a'lam
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya kara wa malam lafiya da halarin ma da duniya amin ya hayyu ya kai yake cewa
ba ka ji wani amin ya hayyu ya kai dan an yi attachment dinka mu yi wa addu'an ai na zale kai dan palliative ne ai
malam wani kuma kuwa ne ya kada mutane biyu kuma sirra shine muke so mu tiya zai yi kafara azumi sun zai yi ko na 120 a sha ruwa lafiya daga Mahmud Ahmad Ali
akwai nurun ala darb na Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahmatullahi alayhi a halka ta 408 a nurun ala darb yayin magana mai tsawo akan matsalan da shafi diyya da kuma kafara na azumi akan cewa mutum ya kashe mutane da yawan gaske ko adadi mai yawa kafara ta azumi 60 zai ko zai ninninka a magana mafi inganci ce idan mutum ya kashe mutum hudu dan wanda ya tambayar yace hatsari akai ya zama sadadin kashe mutane hudu sai yace za ka yi azumi ne 60 60 60 62 120 60 220 an hada su ya zama 240 yace azumi 240 ne akai yayi istinbadin wannan daga ayat da Allah ta'ala ke cewa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabati mu'mina karshen ayin yace fa man lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'aini tawbatan minallahi a cikin suratul nisa zai zama aya ta 92 kenan sai yace anan kaga ai cewa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan akan mu'mini ɗaya ne aka ce kai azumi 60 sun yi zama mu'minai biyu azumi 120 mu'minai uku azumi 180 mu'minai hudu azumi 440 ba 240 mu'minai biyar azumi 300 mu'minai shida azumi 360 mu'minai bakwai azumi 420 bari mu bashi a wurin ai ko adadin san mai bakwai ne ko ka bashi a wurin wannan shari'a ta gallaza dan mu yi kaffa kaffa wajen kuskure da gangancin kashe mutane ne ba wai dan a cutar da bubu dan wannan ne zaka kula ga wanne yace idan adadi ya inganta ya karu a magana mafi inganci adadin abin da za a yi na azumi ninkawa ake ce wannan shine kauli rajihi in ba a manta ba shekara biyu da suka wuce ba nayi magana mai tsawo akan kisan da ake yin diyya da wanda ba a yi da wanda ake kafara da wanda ba a yi idan driver yana tuka mota yana jin bacci bai tsaya ba sai ya kashe mutane akwai kafara a kansa in driver bai iya ba bai da license sai ya tuka mota ya kashe mutane ba a bashi license ba akwai kafara a kansa idan an ce masa tayan nan ba ta da kyau kar kai dogon tafiya da ita sai yayi yaje hatsari dalilin tayan mutane suka rasu akwai kafara a kansa dan me dan akwai wani bangaren ganganci na negligence daga gare shi amma kaddare yana tuka mota kawai akan hanya sai ya ga rami da ba a tsammani ko kuma yana isowa gada sai ya ga ta yanke kokarin kaucewa ko ya taka burki ya tsaya sai motar ta juya sai ta fada rami sai jama'a suka rasu anan babu kafara akan sa dukkan abin da ya zama babu kasawa daga gare ka a tuki kaucewa kai danka ka kubutar da rayuka sai sauƙi ya faru anan ba a kafara a kafara zaka yi ne inda ya tabbata akwai wani abu naka na wuce gona da iri da kai kaman a ce kar a wuce 120 per hour kilometers anan sai kai ka kai 130 ko 140 anan akwai kafara saboda me saboda kai gudu na wuce iyaka ko kuma a samu negligence rukun sakainar kashi ta bangaren da motar ba burki ko tayinta babu lafiya ko baka iya ba ka shiga ka tuka anan a magana mafi inganci akwai kafara wallahu ta'ala a'lam aramma yau za mu tashi akan darasi na 18 insha Allah muna cikin suratul nisa al'amarin da ya shafi rabon gado mun tsaya karshen aya ta 11 ina ga sai mu yi da gaggawa mu fita daga ayar mu shiga ta 12 ita ma in zai mu yi da gaggawa mu gama ta mu shiga ta 13 ko
na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه
فريضة من الله وأن قالوا لأك جكربا farilla ne tilas ne hukunci ne daga wurin Allah inna Allah lalle Allah kana ya kasance aliman mai ilimi ne hakiman kuma wanda yake mai hikima a cikin hukuncinsa karshen ayar nan kamar yadda Muhammadul Amin Shankiti rahmatullahi alai sahibu abwa'il bayan fi idahil qur'ani bil qur'ani ke fada yace tana bata wata al'ada ce da ake yi ta jahiliya da muka fara magana akan ta shine cewa a jahiliya ba a ba wa mata gado a wani lokaci uwa ma da ta haifi da ba a ba ta gado yassa da ya haifa ba a ba ta gado in akai abin da ya shafi ƴan uwansa mata da suke da haƙi duka ana denying din su wannan haƙƙin nasu na gado da Allah ta'ala ya saukar da Qur'ani sai ya ce iyaye matan nan a ba su a jahiliyan a wasu ƙabilu kuma su matan ma ana raba su a gado ne in mutum ya rasu da matarsa da ƴaƴansa matan an zo raba gadon su ma suna cikin dukiyar gado da ya mallaka dan ana daukar su a matsayin asset ne nasa so da haka su ma rabawa ake da su abu na farko da musulunci wa iyaye mata na gata shine yace su ba za a raba su a cikin dukiyar gado ba su ƴan adam ne masu ƴancin kansu ba dukiya bace gata na biyu kuma in ma an raba sai a basu in a wani wuri ya ba wa namiji fiye da mace akwai kuma wurin da Allah ya ce maza da matan a daidaita su daidai wa daida so sai Allah ya hana wannan hukuncin nasu sai ya ce aba'ukum kalmar aba'ukum din nan tana hada uwa da uba wato iyayenku mata da iyayenku maza wa abna'ukum da ƴaƴanku maza da mata ba ku san wanne ne aqrabu lakum naf'an ba babu wanda ya san waye a cikin su yafi kowanne amfani gare shi Allah yana iya kaddara a rayuwa uwa da ake raba ta a gado ko wani abu mai kama da haka ya zama tafi amfani ga dafiye da uba ko ta bangaren tarbiyya ko ta bangaren yi masa addu'a ta alkhairi kana iya haifan ƴaƴa mata da maza sai Allah ya kaddara wasu matan sun fi albarka akan maza kuma kamar yadda na faɗa ana samun maza da yawa da ke da albarka da jinƙai da tausayi amma an fi samun jinsin mata da wannan musamman a waɗannan shekaru na baya-bayan mata da dama sun fi jinƙai ga iyaye fiye da maza tare da cewa ba na kokwanto akwai maza masu jinƙai matuƙa da gaske da wasu sun fi matan ma duka ana iya samu so anan aba'ukum wa abna'ukum a cikin iyayenku maza da mata da ƴaƴanku maza da mata babu wanda ya san wanne ne ya fi amfani gare shi wata ran ɗan da ka fi wahala a kansa ba shi ne zai zama mai tausayi gare ka ba musamman iyayen da suka manyanta sai ka waye gari ƴaƴanka da farko ka fi hidima a kansu tun kana maybe kasuwa kana da arziki ka wahala a kansu ƴaƴanka kanana kuma kai ritaya ka tsofa manage kake sai wani dan karamin dan ya zama mai tausayin ka fiye da babban da kai hidima a kansa dan ba wai hidimar da kai wada shi yake zama daidai da kuma amfanin sa gare ka ba wani dan kai ka bautu masa amma sai ka rasa kai me yi maka wani dan kuma tausayin sa kake ji tun haihuwa baka samu ikon mar ba shi kuma sai tashi da jinkai zuwa gare ka to haka a mata matan da kuke rabawa a gado me iya yiwa ne wata edna tausayin mahaifinta ko mahaifiya ta fiye da yadda da yake tausayi shi yasa Allah yace babu wanda ya san wanne yafi amfani wannan hukunci ne na Allah subhanahu wataala to wannan fa muna raye a duniya yanzu akwai wanda dan da tunda babansa ya rasu aka gama karban gaisuwa ya aka watse bai sake tuna uban a addu'a ba to baba sai yana sallah tuna ba to yana can yana niga ko ya zama bandit ko kidnapper wa yake magana addu'a tare da shi wa iyaye amma kanwarsa tana nan kullun tayi sallah sai tayi wa babanta addu'a a dare sai tayi wa babanta addu'a kai hasataka take cewa Allah ya kai ladan zuwa ga babanta yasa Allah yace ƴaƴa idan kuna haihuwa kar ku rika kuskuran fifita wani jinsi akan wani jinsi wallahi babu wanda ya san wanne zai amfanar da shi sai Allah subhanahu wataala yanzu ƴaƴa biyu ne wani tunda babansa ya rasu bai taba masa addu'a ba wani kuma tunda ya rasu ba a taba wurin da bai addu'a Allah ya ji kansa ba shi yasa kuna raye ma ba ku gane wanne ya fi amfani balle ba ku raye kun koma zuwa ga Allah so da ka tsakanin ƴaƴa mu daina bambance wannan dan da wannan dan mu dauki ƴaƴan mu dukkanin su ɗaya ne maza da mata kar mu nuna jinsin namiji yafi jinsin mace kamar yadda Sheikh Salman al-Audi ya kawo risalatun ila al-aba a cikin maganar da yake yake cewa a wata kissa da ya kawo tun wajen 1988 yace wasu mutane ne mai ke faruwa uba ne matarsa ta haihu na farko mace na biyu mace na uku ya fusata yace kar a ƙara mace ta haihu mace na hudu sai yace idan ta sake haihuwar mace in dai ba wani taimakon Allah ba aure ya ƙare ta je asibiti tana naƙuda ta haihu ana tana haihuwa a cikin wannan hali na bala'i tana tambayin ainihin ungozo manta me aka samu tace mace tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ta shiga uku an yi wonin dinta an mata kaza da kaza ungozo man tace waye miki wurin tace mijinta da ya ce zai iya sallamanta akan wannan ta fashe da kuka a halin sai ungozo man taje ta ga babban likita sai ya ce to kar ku ga yawo ba shi mijinta idan ya zo a hadan da shi yana zuwa yace a shigo da shi wurin su a kawo shi yace to congratulations yace me ya faru yace ka samu dana miji oh yana murna yana farin ciki so daman I won her nayi warning din ta to kaga tayi complying tayi da'a kenan taji haza inji Bahaushe taji haza sai yace amma kuma an dan ya zo da wata babbar jarrabawa na farko gaskiya dan makaho ne na biyu mun yi testing airdrum din sa baya jin magana kurma ne sannan hannunsa ɗaya ne yake amfani ɗayan ya zo da shi a lalata bayi kafafuwansa dukkanin su guda biyu gaskiya ba za su yake sai ce to wannan ka ai gare mace lafiyayya wallahi tallahi gare ai mace lafiyayya wallahi tallahi mace lafiyayya yace ba namiji kake so ba yace a'a shi wallahi gare mata wallahi yace ka tabbatar mace lafiyayya yace wallahi mace lafiyayya ta fi yace to alhamdulillahi mace aka samu lafiyayya sai ce alhamdulillahi alhamdulillahi wallahi tallahi alhamdulillahi yace wallahi wannan yaji wallahi wannan alhamdulillahi shi yasa wai mu har Allah muna masa wayo karka kuskura ka rika cewa wai kai baka son ƴaƴa mata sai maza wallahi kuskure ne Allah ya san wanne ne mai amfani gare ka ka tabbatar kawai kai ka roki Allah alkhairi karka kuskura ra ya zama addu'ar ka Allah ka bani maza zalla ba za a baka maza zalla su zama ƴan duniya kawai in zaka roki haihuwa ka roki Allah Allah ya baka zuriya mai albarka jinsin bar wa Allah ya yi abin da ya ga dama wallahi ba naka bane duk dan adam yana son ya hada maza da mata amma wallahi karka ba wannan priority roki Allah alheri kawai ya baka duk wanda ya san shi ne mai albarka gare ka in ka roki Allah ka huta ko me ya bayar sai ka ce addu'a ta karbo abin da ya ban shi ne alheri amma lokacin da gabar cewa namijin an samu mace sai ka fara kushi to yanzu matsalar ma shine duk lalacewar mazan nan shine zai baka sha'awa yanzu dai kashi 99 cikin ɗarin yan terrorism maza ne kidnappers ne yanzu da suka ishe mu a arewa mata ne ko maza bandit din nan da Allah maza ne ko mata duk wani category daga dauka na bala'in da mazan su suke yi wannan ba iya nufin ina aibata jinsin mazan bane don a cikin mazan aka samu gwani Abdullahi Abba Zaria the honorable himself a cikin su aka samu manyan mutane masu albarka ban abinda kawai nake nufi shine kar mu gina hukuncin roƙon ƴaƴa zuwa ga abinda ranmu yake so mu bar Allah ta'ala ya bamu abinda shi ya ga dama ya dace ya bamu don haka faridatan min Allah raba gado da Allah yace a daina raba mata a gado kuma a ba su raban gado wani hukunci ne kaso ne na farilla daga wurin Allah inna Allah lalle Allah ya kasance aliman mai ilimi ne da yace a bawo matan nan da ilimi yayi hakiman kuma mai hikima ne babu wani hukuncin Allah ta'ala da babu wisdom a cikin sa ko ka gane hikimar ko baka gane ba wallahi babu wani hukunci na Allah ta'ala da babu wisdom a cikin sa kuma Allah ta'ala ba mutum bane dan adam ma yana abu ka gagara gane ya bare Allah subhanahu wata'ala kawai abinda ake hukuncin Allah ta'ala shine a sallama duk abin da ya mu ce kawai sami'ina wa ata'ana ya Allah mun gode maka akan haihuwan ƴaƴa maza da mata da ka bamu Allah ta'ala ka albarkace su na'am
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
جزاكم الله خيرا آية 12 a cikin suratul nisa yadda na faɗa nace akwai manyan ayoyi guda uku da suke karantar da hukuncin gado wacce muka kammala ta yanzu aya ta 11 a nisa'i ita ce irsul usul wal furu shine gadon tushe da reshe wato tushe iyaye reshe kuma ƴaƴa dai ba shine min ghairil um kenan mafhum tayyib wannan ta biyu da zamu tashi akan ta aya ta 12 ko zamu dora akan ta tana magana ne akan gado na mata idan mutun ya rasu ya bar mace ko mata ko kuma mace ta rasu ta bar miji to wannan shine hukuncin in muka yi sai mu dora da akan hukunci na baya Allah ta'ala yace walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn wannan shine gaban farko Allah yace walakum kuna da nisfu rabin ma taraka azwajukum abinda matan ku suka bari anan azwaj iya koma zuwa ga iyaye mata ne kamar yadda na faɗa tun farko cewa zaujun namiji ne zaujun mace ce asali malaman gado ne suna da jadwali da suke yi na raba fara'id to anan ne sai su din suka zo suna rabawa sukan yi kolum sai su ce zaujun ainihin abun ummun zukurun unasun haka suke yi to sai suna samun rudani sun kira mace zaujun namiji zaujun sai suka fara sawa mace wannan ta marbuta din sai suce namiji zaujun mace zaujatun sai suna ƙara ta'un a ƙarshe dan ya taimaka musu wajen sawwaka raba gado din idan suna yin jadwali wato table na rabo amma asalin standard larabci ba bambanci tsakanin namiji da mace zaujun ne kuma aya ta farko ai ta nuna mana a suratul nisa din يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ني أكحلت ما تروى النارن النبي آدم بأتي زوجتها با بأتي زوجها دمي نيني دن دا من زوج أمة دون هكا ولكم نصف ما ترك أزواجكم كنا دا ربن أبن دا ما تنقص كبري illan yakullahunna waladun matukar su matan basu rasu sun badda a duniya ba idan mace ta rasu bata badda a duniya ba to anan mijinta a cikin abin da ta bari na kudin ta da kayan dakin ta da komai shi kada yana daukan kashi 50 cikin 100 wannan za a dauka gaba ɗaya a bawa miji ne shine illan yakullahunna waladun sai Allah ya ce fa in kana lahunna waladun فلكم الربع مما تركنا idan ku gabanin ta rasu ta haihu tana da dara yayye to anan wurin kuma a kaida miji zai tashi daga rabin dukiya kashi 50 cikin 100 sai koma rubu'i shine kashi 25 cikin 100 abinda ta bari shine fraction din sai a ce 1/4 ya tashi daga 1/2 ya koma 1/4 a garden ta amma anan Allah ta'ala ya ce min ba'di wasiyatin yusina biha awdain bayan an wanzar da wasiya da kuma bashin da ake bin su Qur'ani yana emphasizing yana kara bayani in ya fadi a raba gado sai ya ce bayan wasiya da bashi jiya nayi magana mai tsauci bashi ake fara biya kamar yadda Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa anna rasulullah qada bid-dayn qabla al-wasiya manzon Allah yana fara biyan bashi ne gabanin ayi implementing azartar da wasiyar da kai so da aka yi mutun ya rasu abu na farko sai a duba waɗanda suke bin sa bashi sai an tantance an bincika musamman irin zamani ne yanzu da wasu kudi suke bautawa in ba a tantance ba wani kawai zai zo ya ce yana bin sa bashi wannan ya taɓa faruwa ba laifi na kawo kissa Allah ya ji kan marigayi baban mu Sheikh Abubakar Muhammad Gumi lokacin da yake Qabil Quba kaban title da ake aiki da shi a da wanda wasu malamai ba su cika goyen bayan sa ba a yanzu Allah ya gafarta masa wani allaji ya rasu a wancan lokacin tun a jihar Kaduna ba amma yanke Katsina ba a cikin ta da ya rasu yana da kuɗi da yawa sai wani mutum ya zo shi ya zo ya ce wallahi yana bin mamacin nan bashi yayansa suka tana suka ce duk wanda suke bin baba bashi na kasuwanci ya bana wasiya gashi a rubuce kai babu kai suka ce shi yana bin bashi aka yi ce wallahi shi yana bin sa bashi suka ce to babu kuma ba any evidence suka ce ba mu ma san ka da shi ba zai ka bi shi irin wannan bashin kuɗi mai nauyi ko ba dabi'a sa bace sai ya karbi kuɗi sai dai na harkan kasuwanci ina kai kasuwanci wanda kaya ka kawo wurin sai ya ce yana bi me shaidan sa sai ya ce wallahi aje kabarin sa sai ya samu wani alkali a wani ƙauye a wancan lokacin ina kiyaye da sunan ƙauyen sai dai ba zan faɗa ba kan na kawo wani darasi mara daɗi ga ƙauyen na ɓata sunansa zan ɓoye sunan alkalin ƙauyen sai ya ce to a tafi kan kabarin aka je makabarta da 'ya'yan su magadan da alkali da wanda yake da arzikin bashi yana zuwa makabarta ya ce masa Allah wane wai sai ya amsa ya ce na'am ina bin ka bashi sai ya ce eh nawa ne sai ya faɗi kuɗin kamar yadda ya faɗa alƙalin ƙauye ya kalli yara ya ce to gaskiya ni aurina hujja ta ƙare a nan in dai yana ƙabari har ya kafa hujja to ai babu wani abin da ake nema na hujja da ya wuce wannan dole za a bayar yaran suka ce gaskiya ba su gamsu ba su suna da yaƙinin ba gaskiya ba ne sai suka garzaya suka tafi wajen malam yana Kaduna aka masa abin sai ya ce kun je makabartan ke ya yi magana ya ce eh sai ya ce a kira shi alƙalin ƙauyen da mai kuɗin da 'ya'yan aka kira su ya ce a sa jadda shi za a je makabarta suka je makabarta da malam ya je ya tsaya ya ce to kira shi ya kira mutumin Allah jiwa ne ya ce na'am kamar yadda yake riya ba. Ina bin ka bashi, yace na'am. Nawa ne bashin? Sai ya faɗi kudin. Sai alƙali kawai yace, malam ai zaka ga maka ya faɗa. Malam gumi sai yace, kalji wa ya kalli yara. Sai yace wa yara, to tabbas babanku da gauya ga zaman kabari. In dai za a zo makabarta a yi taɗi da shi, a yi tambaya ya amsa. Za a gara mu tafi da shi gida kawai ya zauna. In dai mutum ya rasu za a rika taɗi da shi yana ba da amsa, to me manufar binne shi? Ai babu dalili. In dai mahaifinka ya rasu amma ana taɗi da shi, duk tambaya zai ba da amsa, me za ka yi jeji? Kuma har ya faɗi sunanka, za ka dawo da shi gida. Malam ya ce, yaro, yara babanku zai koma gida, ba buƙatar a bar shi a nan wurin. Amma dabara ya mutu. Sai ya ce, to a tona kabarin. Ana fara tona kabarin, sai aka samu wani haka kaman abin da ake kira abin na ruwa da ake yi tulu. An sa wasu abubuwa na ganyayyaki da gashi da kaza a ciki. Ana samu ba a shiga cikin kabarin ba, a kan kabarin a ciki. Sai malam ya ce, a ɗauke abin aka ɗauke. Sai ya ce, a faffasa aka faffasa. Sai ya ce, a mai da ƙasar aka mai da ƙasar. Sai ya ce, to kira shi yanzu. Allaji shuru, allaji shuru, allaji shuru. Malam ya ce, to ya daina amsawa. Yanzu sai a koma gida, na baka sati. Sai ya sake amsa, sai mu dawo. In bai amsa bayan sati, sai a je a raba gado babu kai. To da ya sila ne ba a ƙara jin ɗuriyarsa ba, ya gudu. To shi yasa wani abu na addinin kuma sai da hankali da sanin ya kamata. In dai mutum zai mutu a kabari kuma a rika kiransa yana amsawa, to me yasa za a bashi a kabarin? So a ka'ida, rabon gado idan za a yi, mace ta rasu ta bar miji a baya babu ƴaƴa, mijin yana da kashi ɗaya cikin biyu. Idan akwai ƴaƴa, me za a bayar?
Ɗaya bisa hudu.
Na'am?
Ɗaya bisa hudu.
Za a bada ɗaya bisa hudu. To yanzu ga misali, mu ƙara fitar da misali don ya fito fili. Mace ta rasu, daga yin aure ba ta daɗe ba sai ta rasu, ko aihuwan farko da juna biyu ta rasu, wanda abu ne mai faruwa. Sai ta bar mijinta da babanta da mamatta, yaya za a raba gadon, da wanne za a fara cirewa? Na'am? Menene gadon mamatta? Na'am? Menene gadon mama? Akwai baba. Wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth. Wannan shine aya ta 11. Kaga a nan wurin mamar tana da wani oba nawa? 3. Mijinta yana da me? Wani oba 2, rabin dukiyar. To gida nawa za a raba dukiyar? Allah ya muku albarka, za a raba ta gida 6 a nan. Mijin sai ya ɗauki ɓangare 3, a cikin 6,060 sai ya ɗauki 30. Afuwan, mijin zai ɗauki nisfi 30. Mamar za ta ɗauki kashi 1 cikin 6, 10,000. Baban sai ya ɗauki nawa?
20.
Abin da ya saura shi zai ɗauka kawai bil asaba, shi ne magana. Duk abin da ya saura zai ɗauka da me? Da ta'asib, da asaba. To ƙaddara, da mace ta rasu sai ta bar miji da ƴaƴa maza 3 da ƴaƴa mata 3. Ta bar miji, ta bar mama, ta bar baba. Nawa ne fraction da za a raba gado? A ya wuce 6.
Mama, mama.
Akwai mama, akwai baba, akwai miji, akwai ƴaƴa. Arama, in ba a so wani abu ya saura, ka sake tunani a kai. Ai kaga akwai 4, akwai 6. Akwai 4, akwai 6. Za ka duba LCM. Son samu abin da zai shiga the lowest common multiple. LCM ne dole ka duba wanda 4 and 6 za su shiga ciki. Sannan akwai ƴaƴa. za a raba 12 ne a nan LCM ko kuma ya fi dacewa a raba shi 24 saboda adadin ƴaƴan wanne fi dacewa a nan gurin za a iya raba shi 24 a ka'ida uwa tana da 1 over 6 sai ka ce 6 into 24 nawa zai baka zai baka 4 to a cikin 24 sai ta dauki guda 4 baba na da 1 over 6 sai ya dauki guda 4 a 24 an dauki yanzu 448 saura nawa saura 16 miji anan kuma zai dauki 1 over 4 4 into 24 nawa ne 6 to kaga uwa 4 a 24 uba 4 a 24 miji 6 a 24 so ka cire 14 saura nawa saura 10 to anan 10 din ƴaƴan su za su gaje ta bil asaba sannan ƴaƴa mata su ba su shigo cikin asaba dalilin me ƴaƴa maza to anan sai ayi lizzakari mithlu hazil unsayaini tunda maza uku ne mata uku misali sai a raba wannan din gida tara sai mata uku su dauki daya 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 sai maza su dauki biyu 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 kaga 6 ga uku tara ya kare amin ya hayyu ya kayyum zai iya fita na sani zai iya fita amma wannan din ya fi sauki saboda yawan haka aka fi so a yi amma in aka sa a 12 ma zai iya fita din sai ya zama a 6 wannan ya dauki 2 wannan 2 mai kuma 4 ya zo ya dauki 3 kaga 2 2 3 ya zama nawa 7 remaining 5 to 5 din sai a raba shi gida tara sai yayi sai san ce zaka iya canjawa din duk wanne yana iya yi ba so daka walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna amma min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn bayan wasiya da suka yi sannan kuma walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn sai Allah ya ce sai kuma su mata idan miji ya rasu matanku suna da kashi ɗaya cikin hudun gado naku idan ba ku da ƴaƴa idan kuna da ƴaƴa mace za ta tashi daga kashi ɗaya cikin hudun ko ma kashi ɗaya cikin takwas shine walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusina biha aw dayn mafhum tusuna biha aw dayn so anan wurin na farko shine yanzu misali a ce namiji ya rasu sai ya bar mace mace da ya bari sai uwa sai uba babu kuma ƴaƴa menene rabon uwa a ciki na'am wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun fa in lam yakul lahu waladun fa warithahu abawahu li ummihi thuluth kaga uwa 1 over 3 shi kuma miji fa afwan ita mata fa tunda babu da tana da 1 over 4 sai uba yana da me yana da saura yana da asaba to amma nawa za a fara cirewa a nan na'am nawa za a fara cirewa za a cire a dunkule ne ko kuma za a cire a rarrabe a rarrabe akwai wanda za a ba wa asalin albaki ne sulusul baki ne za a bayar ko kuma rubu'ul baki ne za a bayar wanne za a fara bayarwa a ka'ida za a fara cire na mace sai ita uwar za a bata sulusul baki ko kuma rubu'u jami'il mal rubu'u jami'il mal din kuma shine sulusul baki din so duka abu ɗaya ne so anan kaga miji yana da nawa a mace tana da 1 over 4 uwa tana da 1 over 4 amma na sauran abin da ya saura ko kuma 1 over 3 na dukkan dukiyar anan kuma fa ma bake fa huwa li aula rajulin zakar wannan hadisi na bukhari na 2732 ko muslim na 1615 sai a dawo baban anan sai ya gado bil asaba duk abin da saura sai ya daide shi idan kuma da ya rasu mijin ya bar ƴaƴa maza min babil misal ya bar uwa da uba da mata ko mata a ce mata biyu ko uku min babil misal da ƴaƴa maza shida da mata uku wanne za a fara cirewa nawa za a raba dukiyar kaga dai a cikin masu cin gado a nan wurin akwai matansa 108 akwai iyaye 106 wanne ne common LCM da 8 and 6 za su yi kaga ya zama 24 a nan to sai ka ɗauka ka raba dukiyar 24 iyayensa sai a ba su kowa a cikin su 106 106 6 into 24 ya zama nawa 4 sai a ba uwar nan guda hudu a ciki Obama sai a ba shi 4 into 24 ya zama nawa
6 into 4
ya zama 4 kowanne shida shida kaga shida to saura kuma 8 into 24 nawa ya saura
3
ya zama 3 to 3 nan sai a ware idan mace ɗaya ne ko biyu ko uku ko hudu to za su yi tarayya ne akan 108 dukkanin su in ɗaya ce 108 in sama da haka ne to za su zama shuraka ne a cikin asumun din nan to kaga an cire hudu hudu uku ya zama nawa 11 saura 13 kaso 13 to nan kaso 13 maza shida mata uku maza shida 12 mata uku ya zama 15 sai a hada wannan kaso 13 sai a ƙara raba shi gida 15 sai mata uku su dauki daya sai mazan su dawo su dauki biyu an kammala rabawa kenan mafhum tayyib don haka a nan wurin ya zama kenan za a ba su asumun kamar yadda Qur'ani ya faɗa wannan misalin ya fito kuma Allah ta'ala ya ce min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn bayan wasiya da ku kuka yi wasiya da ita ku maza aw dayn ko bashi amma za a fara cire bashi ne a biya gabanin wasiya Allah ya ce wa in kana rajulun in ya kasance mutum ne yurasu kalala za a gaje shi na kalala gado na kalala shine mutumin da ya rasu bayi da usul bayi da furu wanda ya bar duniya bayi da tushe da ya saura bayi da reshe da ya saura mutum ya rasu ba uwa ba uba tushen kuma ya zama babu kakanni wato babu iyaye babu kakanni sannan babu ƴaƴa babu jikoki sai ya rasu shine kalala shine rajulun yurasu kalala shine irsul kalala man tuwfiya laysa lahu wusul wala furu' babu tushe babu reshi kawai wadanda suka saura maybe ɗan uwa ne kawai ko cousins dinsa ko kuma maybe ainihin full brothers dinsa as sisters abin da ya kama da haka to a wannan shi ake cewa mutumin da ya rasu kalala ya rasu bai bar uwa da uba ba bai bar ainihin ƴaƴa ba ga baki daya usul da furudin nan babu ko ɗaya da ya saurar da zai iya cin gadonsa kuma yana iya faruwa ana ma iya samun wanda ya rasu a rasa ɗan uwa na jinin ma babu don ya zama a faru a zamanin fiyayyen halitta babu ɗan uwa na jini gaba ɗaya an rasa idan wannan ya faru ya za a yi ko da yake ba lokaci maybe a gaba ma yi magana a kai a ce mutum ya zo gari ko cirani ba a matan kowa nasa banye da sai ya za a yi da dukiyarsa amin don haka in ya kasance rajulun ne yurasu kalala za a gaje shi kalala a wimra'atun ko kuma mace ce za a gaje ta kalala wato yurasu rajulun kalala a wimra'a ko namiji za a gada ko mace ta rasu kalala ba uwa ba uba babu kakannu babu da babu ya babu jikoki to namiji ko mace amma walahu akhun aw ukhtun sannan yana da dan uwa ko kuma yar uwa dan uwa ko yar uwa a dan wanne ake nufi a magana mafi inganci yan uwa ko yar uwa dan uwa ko yar uwa yana nufin ta bangaren uwa kadai min ummin saboda me saboda yan uwa maza da mata a shikka da ake uwa dai uba daya da yan uwa ta bangaren uba su rabon su ya zo akan da Allah ta'ala yake cewa wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizzakari mithlu hadhil unsayayn to wancan yana magana ne akan yan uwa mutun ya rasu amma ba uwa ba uba ba kakannu babu jikoki to tunda babu su sai zama akwai yan uwa na bangaren uba ko kuma yan uwa da ake uwa dai uba daya to rabon su yana aya ta 176 a nisa'i ta karshe annan in za a raba musu kuma za a raba ne lizzakari mithlu hadhil unsayayn namiji iya da rabon mata biyu amma a nan wurin yana magana ne akan wanda suke li ummin shine falahu akhun aw ukhtun li ummin kamar yadda Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda yake karantawa matsala ce khilafiya wai da yana cikin kira'a mutawatir ko baya ciki amma shin yazo karantawa yakan ce walahu akhun aw ukhtun li ummin saboda to wannan yana magana ne akan wanda suke kawai yan uwa da ake uwa daya uba daban-daban to anan raban su ake su ma suna iya gadan mutum a matsayin kalala anan Allah ta'ala yake cewa a wannan hali din falikulli wahidin minhum as-sudus idan ya kasance akwai namiji ko mace ko wanne za a bashi me za a bashi sudusi su biyo mutum ya rasu ya bar mata ɗaya namiji ɗaya a dukiyar sai a dauki 60 yar uwarsa da suke uwa ɗaya tunda babu sauran magabata kalala ne magada babu sauran sai su dauki 10,000 namiji shi ma dauki 10,000 a nan wurin a ka'ida ya zama namiji da mace gadin su daidai ne a nan kaga kenan ba bambanci sai sa Allah ke ce fa likulli wahidin minhum as-sudus amma fa in kanu akthara min zalika in adadin su ya wuce biyu to anan fa hum shuraka'u fi as-sudus gaba ɗayan su sai su bar wannan sai su dawo su ci gadon 1/3 na dukiyar a 60 sai a ware 20,000 sai a ce yan uwansa da suke bangaren uwa daya 20,000 naku ne sai a ji a raba da maza da mata daidai wa daida babu namiji da yafi mace a ciki anan ma min ba'di wasiyatin yusa biha bayan wasiyar da aka yi audain ko kuma bashi ghaira mudar amma bashin da yake ba mai cutarwa ba wasiyar da take ba mai cutarwa ba in ya rasu sai an fara biyan bashi sai ai wasiya abin da yasa shari'a take ghairu mudar ka'ida yana da wahala mutum yayi wa iyalinsa mugunta ko mace ta yi wa mijinta mugunta ko zai rasu yayi wa ƴaƴansa mugunta ko kuma yayi wa iyayensa amma in dan adam ya ga ba uwa ba uba babu kowa to irin wannan dan kundun bala ne zai iya fantsama da duk abin da ya mallaka kowa ya rasa to a wurin sa yazo yace zai bar naira miliyan 100 amma wasiyar sa shine miliyan 90 aje a gina sinima da shi a garin miliyan 10 a ba waɗannan da suke uwa dai ba dai su biyun nan kaga wannan wasiya ce mudawar ko kuma kawai yayi wasiya da abin da ya wuce kashi ɗaya cikin ukun dukiyar saboda idan mutum ya fahimci kowa zai rasa bai da wani magaji maybe ɗan uwan nan ma ba shiri suke ba wani zai fantsamar da abin a wasiyarsa to anan a ka'ida idan yayi wasiya da ta wuce 1/3 kashi ɗaya cikin uku ba za a aiki da ita ba sai a dawo da ita ga 1/3 in kuma yayi wasiya a je a yi wani aiki da yake ba na alheri ba ne na sharri ne to ba za a yi ba kai koda ba wannan ba yayi wasiya ya ce in ya mutu a sai mashina a ba wa bandit da kidnappers a kaida musulunci ba za a yi wannan wasiyar ba saboda me saboda abin da ya wasiya barna ne da cutar da al'umma ba za a yi ba mafhum don haka wannan wasiya ba za a yi implementing dinta ba so wannan shi ake kira kalala amma wancan da aka faɗa da Allah ta'ala ya kira da maza da mata wanda ba a kai muke ba su anan in an samu full brother nasa ko wanda suke li'abin to anan suna koma matsayin su suke da asaba a kansa wato an ce full brothers shine wa ko kani da ake uwa ɗaya uba ɗaya sai a zo a ba wa mata rabansu to anan duk abin da ya saura shi wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya shi yake zuwa ya ɗaya da sauran dukiyar gaba ɗaya yana iya ɗauka bil asaba in kuma ya zama mace ɗaya ya bari wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ita kadai anan za a ba ta sulusi ne idan ya zama tafi ɗaya sun kai biyu to anan ma fahum shuraka a fi sulus ne anan za a ba su ne sulusaini ne 2/3 na dukiyar gaba ɗaya a wannan wurin akwai namiji sai dauki sauran bil asaba ba mu iso ayar ba ko ina yi ne don a gara fahimtar wannan din so da haka kenan ana iya samun gado da za a yi wanda ake uwa ɗaya namiji ko mace ci gado in kalala ne sannan kuma maza da ake matan da ake uba ɗaya suna iya ci wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya suna iya cin gado wanda ake uba ɗaya suna iya cin gado duka akwai inda za a rasa wannan sai a koma cikin baffanu masu ci gado mafhum tayyib don haka anan gurin Allah ta'ala yake yusa biha wanda akai wasiya da ita ghaira mudar amma ya zama wasiyar da babu cutarwa a cikin ta wallahu shi Allah alimun mai ilimi ne halimun Allah ta'ala mai tsananin hakuri ne da kuma overlooking kasawar mu shi yasa duk laifin da akai a duniya Allah bai cika kama mutane a duniya da abin da suka yi ba shi yasa malaman Qur'ani suka ce dalilin kafirci Allah bai cika halakar da mutane ba amma dalilin udwan ƙetare iyaka kamar na zalunci mai ƙarfi ya karye mai rauni to wannan akwai ayoyi da yawa da Allah ya rusu al'umma dan wannan amma in kafirci ne sai ya bar mutum sai ya je lahira a kama shi da shi amma udwan shi yake sa Allah ya halakar da al'umma ta bangaren da mai ƙarfi zai wuce iyaka ya yi ta cutar da masu rauni yasa cutar da masu rauni a society fitina ne Allah ta'ala ya kare mu daga wannan fitina din ina ga sai mu dakata a nan gurin insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم